الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمر يد مكا صاحب حدوا ا wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur dake nan wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon yin fasara daidai ya kuma ba mu ikon aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yasiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ayyuka na kwarai da muke a wannan wata na Ramadan Allah ya karba wurare da muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana addu'o'i da ibadu da muke yi a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi girma na Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in da masu kaunar mu don Allah suke mana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 13 a wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 ko abin da ya kama da haka na samu labarin daga cikin addu'o'i da muke yi tun fara tafsiri na wasu daga cikin ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da aka sace a jihar Sokoto cewa Allah ta'ala ya kubutar da su bi ma'ana addu'o'i da muke da wanda mutane da dama suke yi yake bayyana cewa Allah yana karban addu'a in ba karban addu'a ba irin waɗannan ba sa iya yiwa so karban addu'ar Allah yake yi tukunna sai kaga an bada nasara amma wayan dan adam bai isa ba sai dai da taimakon Allah to muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da taimakon mu wadanda suka saura a hannu kaman a jiha ta Kaduna da Borno State da ko ina a Najeriya wanda aka rike su dan zalunci Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya entar da su mu da muke kubuce muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba daya Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Injiniya Sila in akwai tambaya mai ma'ana ɗaya ko biyu sai a karanta insha Allah ta'ala bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam
kafin mu shiga tambaya ta shi akwai aboki zuwa ana neman sa a wasu matan su ta gari sai ya kaga ta yi shi Allah ya rahmata malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana
amin ya hayyu ya qayyum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace dan Allah malam ina so a kara mun bayani akan annabi zulkifli domin akwai wasu wanda malin ya kara mun bayani na gode da shawara lafiya daga Habibu Ahmad Aminu Bauchi.
Malam Habibu, to mu ma Allah ya samu a cikin Habib din. Ibn Kathir rahmatullahi alai cikin littafin sana al-bidaya wa nihaya a volume na farko namba na 516 yayi magana akan Zulkiful, shin cewa shi annabi ne ko ba annabi ba. Littafin Ibn Kathir rahimahullah na al-bidaya wa nihaya yana kaman rubuta dukkan tarihin duniya ne, dan ya fara daga halittan farko da Allah ya shin alƙalami ne ko al'arshi ne, wanda mun yi magana a tafsirin iyaye mata tsazo da safe. So yana rubutu ne akan albidaya na duniya wa nihaya zuwa inda Allah ya kaddara rayuwarsa ta kare. To shine yake ta documentin. To a wannan littafi na albidaya wa nihaya a volume na farko namba 516 yayi magana akan Zulkiful, cewa annabi ne ko ba annabi ba. Sai yace wal mashhur, abun da ya shahara kuma yake mafi tabbatuwa a wurin ahalul ilmi shine Zulkiful annabi ne, ba kawai salihin bawa bane, shine magana tabbatacciya cewa annabi ne. Yace kuma dalili akan haka shine Allah ta'ala ya kira sunansa a cikin jerin gwanan bayinsa na kware, kuma dukkan waɗanda ya kira sunan Zulkiful a ciki dukkanin su annabawa ne. Zulkiful sunansa ya zo wurare na Al-Qur'ani a wurare kwaya biyu ne, wa Isma'il wa Idris wa Zulkiful kullum minas salihin. Wannan na farko kenan, kullum minas sabirin ko, wa Isma'il wa Idris wa Zulkiful kullum minas sabirin. Wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta 85. Sai na biyu, ina na biyun yake banda an'am, suratu Sad, wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa dhal kiful wa kullu min al akhyar. Wannan zai zama ayata 48 a cikin suratu Sad. Wadannan su ne wurare biyu da sunan sai zo a Qur'ani, anbiya'i 85, Sad 48. Yace in ka duba jerin gwanan iji Ibn Kathir, ai duk inda aka kira sunan cikin jerin gwanan annabawa ne da manzanni. Muhallu shahid Allah ta'ala yake cewa wa Isma'il wa Idris wa Zulkiful, kaga ga Isma'il annabi ne ko ba annabi ba, sannan Idris fa, sannan Zulkiful, to bisa zaka cire shi a cikin su. Sannan in ka koma aya ta 48 As-Sad da yace wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa Zulkiful, su uku ya kira, kuma sai yace me, wa kullum min al-akhyar, dukkanin suna cikin zababbu. Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi a tafsirin sa karkashin wannan aya ta 48 a cikin suratu Sad yace wa kullum min al-akhyar, iya nufin ai min al-anbiya wal mursalin, yana ishara cewa iya cikin zababbu ai cikin annaba da manzanni Allah ya sa shi a ciki. Haka Sheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi, wanda yake Allamatul Qasim kuma shehin babban malamin mu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi, a karkashin wannan aya ta 48 a cikin tafsiri nasa na Tafsirul Karimir Rahman, yace wannan yana ishara da yace wa kullu min al-akhyar, ishara ne na cewa waɗannan zababbu sune annabawa na Allah. So daka ala ayi halin kauli da ke tabbatar da cewa Zulkiful annabi ne shine abin da yafi tabbatuwa a wurin ma'abota ilimi, tare da kuma cewa daman an samu sabani. Amma wannan shine abin da jerin gwanan ayoyi ke nunawa, shine maganganun magabata ke nunawa, kuma a magana mafi inganci na malamai da dama shine cewa ya zo bayan annabi Idris da annabi Ayyub ne, saboda a kissosi da kuma rayuwarsa suna kama da irin rayuwarsu da Qur'ani ya bamu labari. Zulkiful sun ce asalin zamanin su ada a cikin takaddu ana kiransa da bashar ne, wato mutum asalin sun sai maza ka ce mutum yau bashar, to haka ake gaya masa a wancan lokacin. So a magana mafi inganci a cikin albidaya wa nihaya da tafsirin Jamaluddin al-Qasimi da tafsirin Sheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir al-Sa'adi rahmatullahi alaihim, da wasu ma makamantan sun tabbatar da haka, ko da yake akwai hadisi da ake kafa hujja da shi na kore cewa annabi ne, amma hadisin da'ifi ne jiddan. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah tabbatar cewa hadisi ne da'ifi jiddan, saboda wani abu da ya faru na wata mace ta nemi taimakon sa, waye nemi lalata da ita har zai yi lalatan, sai kuma ta ce masa ya duba girman Allah, sai ya fasa daga baya ya waye gari, sai ya ga an rubuta cewa Allah ya dada shi a kofar gidansa. Wannan hadisi ne mai rauni da tsananin rauni, kuma jingina irin wannan ga annabawa, irin wannan kazanta ko daga salihan bayi bai dace ba bare annabi daga cikin annabawan Allah, baya dacewa a jingina musu. Wallahu ta'ala a'lam. Amin.
Amin. Tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ce Allah ya ji kan mahaifa, Allah kuma ya saka maka da alkhairi da alarama da duk wani mai bayar da gudunmawa a wannan masallaci na Allah.
To wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu. Amin ya hayyu ya qayyum, da addu'o'i da aka yi muna godiya, Allah ya saka da alkhairi ku ma da kuke mana wannan addu'a, muna muku irin su gaba daya.
Sai yake cewa ya ce ina matukar kaunarka, wanda ya sa bana iya cikakkiya awa sai na bibiyi karatunka.
To Allah da kake kaunata, dan shi ina roƙon ya kaunace ka.
Yake cewa domin da kai da marigayi Sheikh Dr. Ahmad Bamfa Kano
wannan
matukar tasiri a rayuwata, sai yadda na koma makaranta na yi karatun addini tukuru tun ina hundar level a jami'a. Allah ya saka muku da aljanna
Amin. Malaminmu ko babanmu Dr. Ahmad Biyu ke, Allah ya gafarta masa, ya ji kansa ya yafe masa insha Allah.
Da yake cewa tambaya ta ita ce, idan mutum biyu ko sama da haka suka baiwa wani abun buɗe baki da niyyar ya yi buɗe baki su samu ladansa, sai ya karɓi na guda ɗaya ya yi buɗe baki da shi, na ɗayan ku sai da ya bari bayan ya yi sallar tarawihi ya ci, shin dukkansu za su samu ladan azumi? A sha ruwa lafiya daga Mubarak garin Malam Kano.
Malam Mubarak, me yasa kai wannan tambaya? Har ga Allah, me yasa? Mutanen mu dai suna da zurfin tunani, maybe critical thinking ɗinka ne yayi yawa. Ka ba mutum abun buɗe baki, na ruwanka da yaushe ya ci, ba ka riga ka bashi ba? Na'am? Ladan yake nema? Allah ai ba zai haramta masa lada ba. Shaykhul Islam rahmatullahi alayh cikin ikhtiyarat a shafi na 194 yayi magana a karkashin hadisin Abu Dawud rahimahullah da sauran malamai, wanda shi yake bayyana falalan ciyarwa, wanda hadisin yana cikin Sahihul Jami', hadithi na 6514 da ke cewa man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a. Fiyayyan halitta as-sadiqul masduq radiyallahu an yace duk wanda ya bada abun buɗe baki ga mai azumi, Allah yana bashi kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tauye ladansa na komai ba. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan hadisi cikin ikhtiyarat nasa, sai ya ce wannan hadisi abinda yake ishara gare shi shine cewa abinda ka ba wa mai azumi da zai koshe shi zai baka wannan lada, shine in ka samu abinda zai koshi mutum, misali a ce dibino 1 zuwa 2 zuwa 3 da dan abinda za a iya sha kamar roba ta ruwa guda daya, sai aka samu misali kwanan shinkafa, aka dan samu ko dan haƙarƙari akai aka dora, ko kuma aka samu ɗan yankan nama ɗaya ko biyu aka dora, mafhum? Tayyib. Aka ɗan sa kwanan da ya kai gejin mutum ɗaya, kuma gejin ciki a ƙa'ida shi ne abinci ana cin kashi ɗaya cikin uku ne, 1/3, abin sha 1/3, numfashi 1/3. To sai ka ba mutum abincin da zai iya ɗaukan kashi ɗaya cikin ukun ƙwaryar cikinsa, abin sha kashi ɗaya cikin ukun ƙwaryar cikinsa, 1/3 kuma na numfashi ne, don ba a so ka cika abun dam-dam, ana so ka bar space na numfashi, sai ka bashi kwatankwacin wannan, sai ce wannan shi ne abun da hadisi yake nufi. So bisa ga wannan maganar Sheikhul Islam rahimahullah, za mu iya istinbatin cewa in na samu mai azumi sai Allah ya bani dama, sai in ɗauki kwanon abinci ɗaya na tuwo da miya sai aka sa abinci, sai in ɗauki ɗan dibino in sa, aka samu robar ruwa aka dora, maybe ma Allah mun da mun soboro da sai samu soba lafiyayye sai in dora, in kuma dan Abuja ne sai a bashi fight alive ko da fatan malam ba zai ji ni ba. Allah zargi malam yana tsokana da five alive, shi zance malam ba zai ji ni ba, muna da malam mai five alive insha Allah ta'ala Abuja ne wannan, amma mu da muka tashi a Gombe mun san sunansa da Sheikh Haruna Isa Mubi ne, ko a ce fasagiwa, to amma a nan wurin yanzu kuma mun ji five alive ne. To yau na dan tsokano malam kenan. Allah ya kara masa lafiya da imani da shirya. To in Abuja ne sai aka dan kara da five alive. Idan na bawa mai azumi haƙƙi na ne rika bibiyan ya ci ko bai ci ba, na bashi ya karba. Ai aikin da ke kaina shine me? Bayarwa da kyautatawa. Me yiwa ma na buya na bayar bana so wani ya gani. Ai kissar Yusuf ta ishe mu. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. A cikin suratul Yusuf aya ta 90 zai zama. Kaga ai Allah sai yace baya tauye ladan masu aiki. In ka kyautata mutum koda bai aiki da shi ba wannan tsakanin sa da abin da ka bashi kai da ka riga ka bashi. In ma ya bar abincin ya rube laifi yayi a wurin Allah tsakaninsa da Allah. Amma kai da ka bayar Allah baya hana ladan masu ihsani. Ai kai aikin ka shine bayarwa. Ko iyalinka ka nemo abinci ka bata, kana da ikon ka tilasta bakinta ka matse shi ka ce sai ka dura mata? Ai ba iya yi. Hausa suka ce ko Laraba suka ce kana iya kora jaki zuwa ga kogi amma baka da ikon tilasta shi ya sha ruwa. Kai da ka mallake shi wajibi ne ka bashi abin da zai ci ko abin da zai sha, amma ba kai da karfin da za ka kama bakin jaki da karfi ka bude ka ce sai ka sha, ai ba zai yi ba. Dan adam ba iya tilasta shi ya sha ruwa, ko danka ka bude ka ce sai ya sha da karfi sai ka je ka sa ya kware. So a ka'ida ta addini in ka ba da haƙƙi ka juya baya ba ruwanka, wanda ka ba ganin damansa ko ya ci ko ya ba wani ko ya kai wa iyalansa, kai dai ka ba da abin da zai kai ga mai azumi, kuma kana neman ladan da hadisi yayi bayani ka kammala aikinka. Abin da ya biyo baya kuma wannan shi ya shafa wallahu ta'ala a'lam. Allah shi ya bar wa kansa sani. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 13 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1445 muna cikin suratu Ali Imran, sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani in an fara kirge daga sama Fatiha Bakara Ali Imran. Jiya ina kyautata zaton mun tsaya ne kan aya ta 129, in haka ne to yau za mu tashi kan aya ta 130, in kuwa ba haka bane to aran ma sai tashi kan inda za mu tashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
Allah ta'ala ka sa mu a cikin ahlul Qur'an. Allah ta'ala ka sa mu a cikin ahlul Qur'an. Allah ka sa mu a cikin ahlul Qur'an. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi girma Al-Hayyu Al-Qayyum ka sa mu daga cikin ahlul Qur'an kuma ka sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Allah ta'ala ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allah ka mana baiwa da aiki da Qur'ani. Allah ka mana baiwa da aiki da Qur'ani. Allah ka mana baiwa da aiki da Qur'ani. Allah ta'ala yace a aya ta 130 wanda yadda na fada haka aran mai tashi akai ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa zaru ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ridha adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani fara aya da ya ayyuhalladhina amanu Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu da Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda suka ce ishara ne na cewa wannan aya ta fara da ɗayan biyu ko duka biyu ko umurni ko hani ko umurni da hani dukkan ya ayyuhalladhina amanu a Qur'ani babu inda ta zo face akwai umurni a bayanta ko akwai hani a bayanta ko akwai umurni da hani a bayanta. Ya ayyuhalladhina amanu nawa muke da shi a Qur'ani? Na'am, muna da ya ayyuhalladhina amanu 89 guda 89. Sannan a ina suke a Qur'ani? A Baqara muna da nawa? Muna da guda 11. Allah ya maka albarka. A Baqara kadai muna da guda 11 a cikin 89, kuma guda kwaya ɗaya ne bata fara daga farkon aya ba. Ita ce wacce? Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Zai zama wani sura? Ahzab aya ta nawa? Aya ta 56. Ita kadai ce ta fara daga tsakiyar aya. Rabin ayar shine inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ƙarshenta kuma ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kuma bayan wannan duk inda ka ga ya ayyuhalladhina amanu cikin maganar Allah daga farkon aya ake farawa. Mafhum? Tayyib. Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu yace tawjihul khitab bin nida yadullu ala ahammiyatihi, fara magana da ainihin nida kira iya bayyana muhimmancin magana ne. In na kalle ka haka na ce Isa Suddais darajarsa da muhimmancin bai kai in ce ya Isa Suddais ba. Fara cewa ya Isa Suddais wato ya wane shi ne kira ya fi nuna muhimmancin me zan fada da kawai in ce Isa Suddais. In na ce ya gwani Abdullahi Abba ya fi muhimmanci da in ce gwani Abdullahi Abba. So ya din nan da Allah yake fara kiran mu masu imani da ita iya bayyana labarin da zai gaya mana babban labari ne. Labari ne da ake so mu gyara zama, mu karkada kunnenmu, sannan mu miƙa kunnenmu saurarin mai Allah ta'ala zai faɗa. In ka tara dukkan ya ayyuhalladhina amanu na Qur'ani ka karanta su ka fahimce su kai aiki da su, da ikon Allah za ka je aljanna. Waɗannan ya ayyuhalladhina amanu in ka tara suka bi su za ka je ka aljanna insha Allahu ta'ala. Alƙawarin Allah gaskiya ne, saboda mai babu inda zai kira ya ayyuhalladhina amanu a Qur'ani face yana bayyana maka wani abu ne da zai kai ka aljanna ko kuma zai tsiratar da kai daga fadawa wuta gobe kiyama. don haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani la ta'kulur riba kada ku ci riba ar-riba ma'anarsa a lugha a harshen larabci shine az-ziyada kudin da abin da ake karawa kari shine riba amma a shari'a kuma shine da aka siffata da cewa ar-riba adhafan mudha'afa da ke ishara zuwa ga kari ne a cikin kudi ko dukiya ko abin da ya kama da wannan amma asalin sa a lugha shine kari sai Allah ya ce la ta'kulu ar-riba kada ku ci riba menene misalin riba kwaya daya dan shine yujiri kaman kudi da ake bayarwa na banki da ke mu'amala da riba wannan riba da shine yujiri sai dai sharrin shedan sai canja sunan sa ya zama interest maimakon a ce yujiri usury shedan yana da mugun dabara ko dila ba da kai shedan dabara ba sai ga in ya bar yujiri zai jama'a za su gane sai ya kira shi da interest a wurin laraba maimakon a ce masa riba sai su ce masa fa'ida wai fa'ida shine sunansa kage sharrin shedan iblis Allah ya kare mu daga dabarbarunsa maimakon mu ma da muka auri karmal ainihin larabcin mu kira mu ce kudin haramun sai a ce wai kudin ruwa kudi na me kudi ne na ruwa kawai haka ake fada kaga ai bai nuna maka girman laifin kusan kowane yare kaje zaka samu shaydan yayi dabara ya raba mutane da hakikanin kalmar riba ya bata wata kalma ta daban da suka rike wannan shine sharrin sa yau idan mutun ya kira luwadi da sunan aure wal iyad billah wannan ya halatar da luwadi bai halatar ba don haka canja sunan abu mai muni da mai kyau dukkan sunan nan baya halatar da abu shine babban darasi kuma in abu mai kyau ne duk yadda wani ya so ya bata shi baya batuwa idan mutum yazo zai yi bude baki ya kawo ruwa zai sha sai wani ya kalla sai ya ce wannan giya ce ya mai da ruwan haramun bai mayar ba saboda mai ba sunan ne muhimmi ba asalin abun da kuma hukuncin da Allah ya bashi shine muhimmi karin darasi da Allah ya ce kada ku ci riba shin wanda ke karban riba misali ta banki ko ta kasuwanci abinci kadai yake ci da ita ai yana iya sayan tufafi ya saka yana iya shan ruwa da ita yana iya gina gida da ita yana iya sayan keke ko mashin ko mota yana iya sayan gona da ita amma sai aka ce kada ku ci me dalili saboda dukkan nau'in amfanuwa da dukiya ta halal ko ta haramu babu abin da ake ba muhimmanci kaman ci din saboda in jiki bai ci ya koshi ba ai gidan bai da amfani rigar bai ta da amfani abun hawa bai da amfani so a dukkan hanyoyin amfanuwa da dukiya ga dan adam yake nema don kansa ba don taimakon wani ba to shine cin abincin nan shine haƙƙi na farko sai an ci tukunna sai a sha abun sha in wasu ya taimakawa kana bawa mabukaci kudi yanzu ga kyautar naira 10,000 ko 20 misali tunaninsa na farko shine akwai abinci a gida ko babu har sai an samu abincin yake tunanin kuma to an yi kayan sallah ko ba a yi ba amma cin nan shine na farko shi yasa sai Allah ya kira abin da aka fi amfanuwa da shi shine ci fiye da sha da tufafi da wajen zama da ake da dukiya ta halal ko ta haramu sai ya ce la ta'kulur riba kada ku ci riba riban nan sai ya ce adhafan mudha'afa a wata kira'a adhafan mudha'afa ba mudha'afa da ja ba in ka dauki mudha'afa kaga kana jan sa ne kawai tabi'i amma in ka ce mudha'afa babu ja shadda ce mudha'afa ya zama ismul maf'ul kada ku ci riba wacce take mudha'afa da ake ta ninninka ta rubi bayan rubi wannan aya ta fara magana ne akan abin da ake a jahiliya da addinin musulunci ya haramtar da shi shine idan mutum yazo sai ya baka bashin kudi ko abinci sai ya ce da sharadin zaka dawo da shi bayan wata daya ko shekara daya idan shekara dayan ta yi ajalin ya kare sai ka zo sai ka ce ban samu halin biya ba sai ya ce to babu damuwa in daman zaka kawo kwano 100 ne yanzu za a kara maka wata shekara sai ka kawo kwano 120 in shekara ta ce karewa ka zo ka sake cewa ba hali sai ya ce to ba damuwa ai da man kwaro 120 yanzu za mu koma kuma 140 to shine mudha'afa haka suke yi sai a rika karawa overtime daga lokaci zuwa lokaci sai a rika karawa shi yasa a dukkan dukiya da dan adam yake ci babu wani abun da ke da hatsari kai tsaye kaman irin riba da makamantar riba saboda in ka duba riba cin riba yana daga cikin inda Allah ta'ala yayi magana mafi tada hankalin mai imani a Qur'ani duk wata magana ta Allah na tada hankali amma ka gade lalle Qur'ani yana barazana Allah ta'ala yana bayyana ainihin halin mutum da nuna cewa mutum in ya isa yayi kaza wallahi yana da wahala kaga irin dukiyar riba aran ma zaka bada misali ko da daya
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم
wannan zai zama Baqara aya ta 278 da 279 ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Allah ta'ala yace ya ku jama'ar da kuka yi imani ku yi takawa zuwa ga Allah ku nisanci dukkan abin da ya saura na riba in dai kuna da imani abun tsoron sai Allah yace fa in lam tafalu fa adhanu bi harbin minallahi wa rasuli in ba ku dauki izina kuka daina ba to a muku shela a ba ku announcement ga publicity kyauta to kuma ci yare ba ku yi shirin yaki da Allah wannan bangaren dama Allah da manzansa ne bangare na haguma maciyare ba ne su yi shirin yaki da Allah da Allah ka taba jin magana mai tada hankali irin wannan Imam Malik Malik bin Anas rahmatullahi alai Imam Daril Hijra yace dukkan Qur'ani a babin mu'amala babu wani abu na tsoro da ya kai maganan nan da Allah yayi a kuma bangaren ibada yace babu wanda ya kai shirka amma a bangaren mu'amala babu abun da ya kai hatsarin cin riba fa in lam tafalu fa adhanu bi harbin minallahi wa rasuli fa in tabdun falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun Allah ta'ala yace kada ku kuskura ku ci riba in ku za ku ci to ku yi shirin yaki ga Allah in aka ce mutum zai yaki da Allah da manzansa ai babu bukatan tambaya ka san ba zai nasara ba ko da rundunar Allah ba a nasara akan ta balle yin yaki ko yakar Allah da manzansa ba a nasara da wannan shi yasa Allah ta'ala yake ce mana ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ridha adafan mudafa ita riba idan muka duba hadisi da malamai suka dauka shine usul na riba shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya na Ubadah ibn Samit radiyallahu an da yake cewa az-zahab bil-zahab wal-fidda bil-fidda wal-bur bil-bur wash-sha'ir bil-sha'ir wat-tamr bit-tamr wal-milh bil-milh mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan biyadin fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u haythu shi'tum lakin yadan biyadin wannan hadisi iya cikin sahihu muslim hadisi ne na 1587 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace zinare daidai da daidai zinare da zinare azurfa da azurfa burri da burri sha'iri da sha'iri dibino da dibino gishiri da gishiri hannu da hannu cinikin su trade by barter kenan hannu da hannu daidai da daidai sannan kuma me misali da misali mu kiyaye hannu da hannu daidai da daidai misalin wannan daidai misalin wancan sai yace abin da yake koma bayan waɗannan guda shiddan ku sai da su yadda kuka ga dama amma kuma hannu da hannu inji as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam wadannan ababe guda shida ya kira zinare da azurfa a bangaren dukiya malamai suka ce ya kira saboda daman asali tun ada a duniya da su ake nuna isa ta arziki zinare da azurfa in za a yi gaye da su ake gaye in za a nuna isa da su ake nuna isa wani basaraki ada sai kujerar zinare wajen taka kafarsa na zinare falansa adan zinare mu je mu ga irin pyramid na Egypt wanda ke Giza wanda ake fito da mutane a akwatuna da aka yi preserving mummies wato aka adana gawa ta shekara 3,000, 4,000, 5,000 ba ta rube ba to sai ga an fito da mutum irin gawar Tutankhamun ya mulki kasar tun yana shekara 8 har zuwa shekara 19 rasu in ka dauki kujerarsa ta zama ta zinare ne tun a wancan lokacin in ka dauki wajen takawansa na zinare ne hoton zinarin kuma abokanan gabansa ne ya hotonsu a wurin ɗora kafa haka yake taka su duka da hotunansu a wurin an zana su akwatinsa na zinare ne to zinare arziki ne da shi ake kwatanta darajar kuɗi a da sai kuma waɗannan ababe kaman burri me za mu fasara burri da Hausa na'am shi ne kaman bali B-A-R-L-E-Y me da Hausa Iburu ko?
Iburu.
To aran ma ya ce Iburu. Shi kenan in kun fahimta kun gane. Sai sha'iri da sha'iri duka suna kama da alkama. Kamar ana haɗa jinsi ana sa su a cikin speci na alkama haka ake ɗaukarsu duka gidansu ɗaya ne. Sannan kuma dibino da dibino, sha'iri da sha'iri wanda ma yake bayyana mana darajar abinci. To waɗannan su kuma guda huɗu abinci ne. Abubuwa ne da ake auna su da volume. Ko kuma da kilo volume shine na fadi kilo kuma na nauyi to waɗannan guda hudu haka so suke yi sannan shi ma zinari din ana auna shi da kilo ana daura shi akan kilo waɗannan guda shida su ne fiyayyen halitta kai tsaye magana akan su na maganar riba wasu daga cikin malamai sai suka dauki iya waɗannan su ne riba wasu ma suka ce a'a duk abin da ya shiga cikin jinsin su na kuɗi ne ko na abinci in dai iya da siffar a sa shi akan kilo a auna ko a ce ga darajarsa ko kuma ya shiga cikin abinci da ake sa kwano a auna ko kuma a saka wani abu a auna musamman suka ce abin da ake ci na yau da kullum na abinci suna ga yana iya riba na iya shiga cikinsa ala ayyi halin koma bayan irin waɗannan ababe duk sauran matsaloli ijtihadi malamai suka yi amma ababin ijtihadi da ya shafi riba saboda mu kauce wa wuta duk abin da ake kokonto a kansa to ka kauracewa kari akan nasa ka kubuta iya da matukar muhimmanci dukkan wani abin da ake sabani akai ka dauki janibin ba za ka bada kari ba in daidai wa daida ne amma yanzu misali in ka dauki kwanan dibino daya da kwanan dibino biyu in kai cinikin su aka auna yayi bai yi ba akwai riba saboda akwai sahabin da yazo da dibino ma na Khaibar ba shi yan halitta yace muna kaunan wannan mai tsada da kwano daya mu bada kwano biyu fa yan halitta yace a'a ya hana su sai dai ka saida wannan dibino sai ka cika ta kudin ka sai wancan amma ba za ka je ka auna ba sai dai ka saida naka ka je ka sai wancan saboda koda kwalitin su ya saba nagartar su ba a kari in kai kari ya zama riba Ibn Uthaymeen rahimahullah yace amma akwai abubuwan da babu riba a cikin su yace misali mota ni ina da mototi na tsofi guda biyu a ran ma iya da sabuwa ɗaya sai zama za mu yi musanye sai na bashi tsofi biyu na karbi sabuwa ɗaya akwai riba yace babu riba a wannan babi babu riba yace misali kamar lemo riba baya shiga cikin sa koda ba an samu tafadul yace riba baya shiga cikin sa kaman kokimba riba baya shiga cikin sa misali so akwai al'amura da aka ware da riba baya shiga ciki mafhum tayyib so amma duk abinda kuma ake kokonto a kansa to barin sa shi yafi dacewa shine ka'ida ta manyan magabatan mu irin su Imam Malik rahimahullah akan sadduz zari'a toshe kofan barna iya da matukar muhimmanci akan abinda ake sabani a kansa da haka ya yi halladina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون كاغا لا تأكلوا الربا كذلك الربا أضعافا مضاعفة da ake ninkawa ninkin ba ninki daga lokaci zuwa lokaci shi a ka'ida idan mutun yazo yace zai karbi bashi a hannunka na kudi ne ko na abinci don Allah duk wanda damuwa ta sa ya karbi bashi abun aji tausayin sa ne ko abun a ƙara azabtar da shi abun a tausaya masa ne shi mai cin bashi abun tausayi ne ba abun a yi me a ƙara cutar sa bane a yana cikin illar mu a yanzu tausayi yayi karanci in kana mai karamin karfi da zaka tare mota a cikin garin ku kace da Allah mai mota kai ni can kasuwa ko kai ni can layin kaza sabon layi sai dauke ka akan dan karamin kudi ya kai ka amma ka fito karfi da dare kace don Allah bawon Allah a taimake ni me ya faru iyali na ne ke na kura zaka kai ta asibiti sai ya ce to ai shikenan mun samu yanzu inda zamu yanka abun 1000 sai ya ce maka 10,000 saboda ya san me kana cikin damuwar da dolan ka ne sai ka biya irin yadda muke a Ramadana abinda da ya dace kudin sa ya karu akwai dalili akwai su amma akwai abubuwan da kudin bai dace ya karu ba shi ma sai a ƙara kudin dan me dan dole mai azumi sai ya nema ya saya don haka sai a yi me sai a kaifa wuka wannan wukar babu wanda za a yanka sai talaka bawan Allah da ya wuni bai ci ba bai sha ba shi ake bukata a yanka da wuka ne me na kayan da ake sayarwa daga Ramadan ya zo sai kaya su haura bare yanzu daga kata mutum sai ce subsidy kowa zai kara kai sai ce subsidy wai subsidy ne wani ya tare mai gujiya yana bayani a Edo State wani matashi da ya karatu a wurin mu yace yana tara ta gujiya ce ya gujiya haka da ce subsidy to in ma ba dalili ana yi bare yanzu akwai dalili subsidy din ne wai shine subsidy in ka ce mai sassidin bai ma san ma'anar sassidin ba kawai ji ake sassidi rayuwa ta yi kunci sassidi to kowa sai kaifa wukarsa babu kokonto akwai abubuwan da sassidi ke affecting tabbas akwai su kuma akwai justification ɗan kasuwa an yi making argument ne ya ƙara farashi iya gwargwado da hankali ya kama amma akwai abubuwan da kuma ba komai ba ne wani lokaci wasu al'amura ƙarancin tausayi ne tsakaninmu da junanmu shi mai dama da mai dukiya da mai mulki in ya samu ya taka shi ma talakan ya samu dan uwansa gaba yake nema yi me ya taka an murza talaka Allah ta'ala ya kare mu duka daga cutan junanmu Allah ya ba mu ikon tausayin junanmu da kuma tausayawa junanmu abu'afan mudha'afa wannan abu'afan mudha'afa shi ne karin da ake na baka yanzu kwano 100 zaka bada kwano 110 bayan shekara daya in ka gagara shekara biyu kwano 120 bayan shekara uku kwano 130 shine adhafan mudhafa a ka'ida wanda ya gagara biya wasiyar da Allah ya yi shine ana sawwaka masa a ce to yanzu in ma da hali tunda kwano 100 nake bin ka ga halin da ake ci ga azumi ya zo kwano 10 na yafe maka aje a ci da iyalai kwano 90 kuma sai ka da mun shi 10 nan an yafe maka shi tausaya wa juna qur'ani yace mu yaran ma akwai misali
wa in kana du usratin fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum kuntum ta'lamun
ay Allah dai wato ayar da ya dauko kawai yana dauko da sayyantina alakata da ayoyin da dazu ya ja aya ta 278 da Allah ya ce kar ya ku masu imani ku nisanci abin da ya saura na riba in kuna da imani aya ta 299 sai Allah ya ce in ba ku nisanta ba ku yi shirin yaki ku da Allah da manzansa aya ta 280 sai Allah ya ce wa in kana zu usratin in wanda ka ba wa bashin nan ma'abocin kunci ne a rayuwa talaka ne rayuwa ta kuntuta Allah ya ce fa nadiratun ila maisara a dan jinkirta masa zuwa Allah ya yalwata masa in kuna da ikon yin sadaka wani bangaren ma ka yafe masa wani bangaren in kuna da imani ji qur'ani ita ayar ma da Allah ya yi magana ya kawo bayan maganar riba ne in kuma ka duba alal umum Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha a cikin suratul talaq sai ji alallahu ba'da usri yusra aya ta 7 a talaq Allah bai dorawa rai sai abinda ba za ta iya ba, sai yace sayyajalu Allahu ba'da usri yusra, Allah zai sanya sauki bayan kunci. So a kaida wanda bai da hali tausasa masa ake, a kara masa lokaci mai tsawo, a ce babu damuwa an yafe maka, a'a ka je ka, in ka samu ka zo ka biya. Shi mabukaci mai cin bashi ba kara damuwa ake masa na cewa za a kara interest akai ba, yafe masa ake. Kuma interest din nan aka biye masa, shi yake karye taltalin arzikin kasashe da dama. Yanzu the highest interest a duniya a this year, early this year, a kasar Turkiya ne, interest rate kawai sanda ya kai 43.75 cikin 100. Ko a Najeriya sanda interest rate a February this year a bisa ga wasu alkaluma sanda ya kai 22%. So a ka'ida tausaya mutum ake yi, ba kuma ƙara masa damuwa ake yi ba. Mu nisanci riba, duk abin da yake na riba mu nisance shi. Shi yasa yana da kyau mu riƙa ba wa bankuna da ba sa da alaƙa da riba muhimmanci. Akwai su da dama a Najeriya, akwai su a duniya, akwai su a Amerika, akwai su a Ingila, akwai su ƙasashen Laraba, ga su nan Birjik ko Ingila ka je akwai waɗannan bankuna da. In ka je Amerika akwai bankuna, a Najeriya akwai su. Ga irin su Jaiz, ga su Taj, ga irin su Lotus Banko, ga irin su Stalin, duka a cikin su akwai wanda suke da bangare da bai dilin da riba. Wasu man aka shiga kasuwanci ne za ku yi na partnership, a riƙa juyawa, ko da an samu wani abu bai zama riba ne wannan, saboda agreement ne na kasuwanci, ko wani nau'i na musharaka ake yi, ko wani abu na mudaraba, ko abin da ya kama da haka. So yana da kyau mu riƙa gane wannan. Kuma ka'ida non-interest banking system ba na musulmai ne kadai ba, har wanda ba musulmai na iya benefited. Kuma riba yadda take haramu a Qur'ani, haka take a haramu a cikin sauran al-kutubus samawiyya, sauran takaddun da Allah ta'ala ya saukar. An haramtar da riba a Qur'ani, an haramtar da riba a cikin linjila, an haramtar da riba a cikin at-taura da makamantansu. Don haka adu'afan mudha'afa, wannan ninkin ba ninki bai da amfani. Allah ta'ala ya kare mu daga cin riba, ya kare mu daga bada riba, ya kuma kare mu daga yi wa riba hidima. Wattaqullaha, ku yi takawa zuwa ga Allah, la'allakum tuflihuna, la'allakum, wannan litta'alil ne, in kun yi takawa zuwa ga Allah zai kai ku zuwa ga rabauta. Me dalili? Da mai bada bashi da mai cin bashi, in su biyu suka yi takawa, alkawarin Allah ne yana da kofofin da zai buɗa musu na mai na wadata. Saboda babu mai takawa da Allah baya bashi arziki ko wadata ko mafita. Misali ko kwaya daya Qur'ani a ramar. Wannan to shi ke nan a rama na yanke ka saboda lokaci. Suratu Talaq ita ma ƙarshen aya ta biyu da kuma farkon aya ta uku. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, wanda ya takawa Allah zai bashi mafita. Kaga kenan kai mai bada bashin ba dabaraka kare bake baka arziki ba, Allah ne yake bada mafita. Wanda zai ci bashi kada ya kai kansa zuwa gari ba, saboda me? Saboda Allah yake bada mafita. Sai ya ce wayarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah yana azurta mu ta inda ba ma zato. Sai ka gama irga hanyoyin da kake zato na arziki, sai Allah ya kawo maka ta hanyar da baka zato. Duk magidancin ka ajiye shi kace ya faɗi yadda ya samu kashi 50 cikin 100 yadda ya rike iyalansa, mai yiwuwa albashin sa tsananin sa 30,000 ne a cikin shekara gobe, san yadda akai ba, Allah ne yake rike su. Ba mutumin da zai iya bayani, saboda me? Saboda taimakon Allah yana da yawa gare mu. Shi yasa in muka yi takawa, mu masu bada bashi ko mu masu cin bashi, Allah ya yi alkawarin zai ba mu mafita, kuma zai ba mu arziki. Ba wannan riba ke bada arziki ba, Allah ne yake bada arziki. So don haka mu yi takawa ga Allah, Allah zai ba mu arziki na halal. Na'am.
Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin.
Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Allah yace ku yi takawa, bi ma'ana anan wurin da aka kira wuta da ba ce ittaqullaha ba, to kalmar taqwan nar iya ishara zuwa ga me zuwa ga cewa ku bi Allah ku nisanci sabon Allah don kada ku shiga wuta ku bi Allah ku nisanci sabon Allah don kada ku yi me don kada ku shiga wuta an ce fattaqulla ku bi Allah ku nisanci sabon Allah in an ce wattaqun nara ku bi Allah ku nisanci sabon Allah don kada ku saba masa ya kai ku zuwa ga wuta shi yasa a Qur'ani a wasu wurare Allah yakan kira cewa wattaqun nara akwai yar uwarta a Bakara fa illam taf'alu wa lan taf'alu
fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah
uiddat
lil kafirin
wannan ta Bakara 24 kaga Allah sai Allah ya ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah ku ji tsoron wuta wacce makamashinta mutane ne da duwatsu ko gumaku gumaka da duwatsu ko kuma wanda suka kafircewa Allah da gumaka sai ce uiddat lil kafirina wanda an yi tanadinta dan wanda suka yi wa Allah tawaye basu bi umurninsa ba wanda suka juya wa dokar Allah baya wanda suka kafircewa Allah subhanahu wataala dan su Allah ya tanadu wuta wannan yake bayyana mana cin riba yana kai mutum wuta saboda yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wannan aya ta riba da yace la'allakum tuflihun sai yace wattaqun nara allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta da aka tanade ta dan waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wata'ala ita wuta ka kalle ta ka ji labarin wutar jahannama wutar laza wutar sa'ir ka bi Allah don kada ka shiga cikin ta kai mai imani ne kayi wannan kai mai imani ne mun san kissa ta sahabi radiyallahu anhu da fiyayyen halitta ya dora shi akan wasu mutane yace ku bi wane ne shugaban ku duk inda kuka je duk abin da ya muku umurni ku bi shi abin da yana ku hannu da suka yi tafiya suna kan hanya sai suka bata wa shugaban su rai shi kuma da ya tashi suka bashi hakuri sai yace ba zai hakuri ba ai fiyayyen halitta ce a masa biyayya so da haka sai sun kura wuta wuta da ta kai wuta ta bala'i sun fada sun kone sai ya haƙuri wasu na ƙoƙarin kura wuta sai wani sahabi ya koma gefe ya ce ni fa daman tun asali wallahi na bi annabi Muhammadu don tsoron wuta ne ni daman ita wutar nake tsoro na bi shi kuma yanzu na zo na shiga cikinta dalilinsa ni fa daman ita nake tsoro na bi shi kawai da na ji siffar da na ce gare mu bi shi mu zauna lafiya shikenan sauran sai sa musu kokonto a zuciya ba shubuha ba ga za a kai sa shubuha sai dan sa musu kokonto sai suka ce su ma sun fasa suka da so ga fiyayen Allah ya ce ai da ku shiga wutan ba za ku fito ba sai ya ce innama ta'a fil ma'ruf ai ana biyayya a cikin abu mai kyau ne ai ba zai ce ku shiga wuta ba taya za a yi kayaka dan an ce ka bi shugaba kuma ba a ce ka bi shi akan bata ba a ce in yi hana ka sallah ka bari in yi hana ka azumi ka bari kuma wannan ai bai zama biyayya ba Allah ne ake masa biyayya ido bude da kuma ido rufe bayan biyayya ga Allah da bin annabinsa dukkan dan adam ana haura ana aunawa inda ya dace abi inda bai dace ba inna qareni a roka masa gafara Allah amma ba abin dan adam ido rufe in an yi wasa sai a tafi wuta Allah ya kare mu daga shiga wuta don haka wannan wuta uiddat an tanare ta dan kafirai da wannan Ibn Uthaymeen rahimahu yake cewa ai yanzu da muke magana wutar lahira tana nan dan an ce uiddat an riga an tanada sai kira ta a fi'ilu madi ne mabniyun lil majhul uiddat ai riga an tanada ta ba nan gaba za a yi ta ba yanzu haka da muke magana wuta tana nan kuma aljanna tana me tana nan Allah ka samu aljanna Allah ta'ala ka samu aljanna Allah ta'ala ka samu dan aljanna ne Allah ka samu wanye lafiya ni dai Allah ya jarrabe ni da kaunar aljanna ka ji ara ma har ku aran mu ni dai haka kawai Allah ya jarabe ni da san aljanna kuma ita wuta ko kallo a lahira mun roki Allah ya yafe mana hasan an ce dan wuta dan aljanna iya leka ya kalli yan wuta ana musu azaba to ni wannan kallon ma naji aljanna aran ma na yafe zaka ji kallo kai aran ma zaka ji aran ma ya ce ba zai je ba so a cikin ku wanda ya shiga aljanna zai je kallo Allah ya kiyaye hanya amma mu wallahi kallon wuta ma daga aljanna amma leka ba na so na kunna asalin tibin aljanna na kalla ma na yafe ba ma bukata wannan wanda zai kalli Allah ya kiyaye hanya da lafiya na'am
wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun
wa ati'u Allah ku yi wa Allah biyayya war rasul da manzo wani manzo a cikin al'ummar mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yazo da ar-rasul ba a ce wa ati'u Allah wa rasul aka wuce zaka ce war rasul zuwan sa da al yana bayyana is definite a wajen turawa definite kuma ya zama ma'ruf zaman sa ma'ruf iya nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan nabiyu da dukkan manzannin da Allah ya turo wanda annabi ya ba mu labarin su a Qur'ani da aka masa wahayi ko a sunna na hadisan sa duka manzanni sun shiga ciki saboda mu a musulunci ƙaryata annabi daya ƙaryata dukkan manzannin Allah ne in mutun yace ya yadda da annabi Muhammad da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Idris sai yace bai yadda da annabi Isa ba ya zama mai imani bai da imani mu ba a rejecting annabi daya duk mun yadda da su kuma ba ma tuhumar annabi daga cikin annaban Allah ko da ciwa-ciwa ko da rashin gaskiya dukkanin su qalu sami'na wa ata'ana ne dukkanin su mun yadda da su ba ma tuhuman kowanne annabi daga cikin annaban Allah duk mun yadda da su mun yi imani da su kuma duk mutane ne na kwarai kuma su sun fi dan adam ga magari a bayan kasa don haka wa ati'u Allah war rasul ku yi biyayya ga Allah da manzansa la'allakum turhamuna wannan zai sa a muku rahama shi ma sai aka gina akan fi'ili mudari'i mabni lil majhul za a muku rahama bi ma'ana Allah zai muku rahama Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnati wal Jamaa ina fada sai in tuno Imam Ahli Sunna na Mamalan Abdulrahab Abdullah na Kano Imam Ahli Sunna to Allah ya kara imam lafiya da nisan kwana da imani in na ganshi ina koyi sai in ce Imam Ahli Sunnati wal Jamaa wa kaza wa kaza wa kaza ba annan ba zan fada ba a kunnan sa nake fada sai ka mo ni tukunna to tunda bana kusa da mallan yanzu ba zan fada ba so da haka wati'u Allah war rasul ku yi wa Allah da manzansa biyayya wannan zai sa a muku rahama abinda wannan ke bayyana mana na farko bin Allah da bin annabinsa yana iya ba wa dan adam rabautuwa duniya da lahira har ma akwai misali ko kwaya daya ya ayyuhal ladina wannan to yayi to abu biyu ne ina ga ka nemo min koda na rabautuwa wannan din ma rike ta zamu yi aiki da ita insha Allah ta'ala koda ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida da ita da yar bayan ta
ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima
Allah ya saka da alkhairi wannan zai zama cikin suratul ahzab ba aya ta 70-71 Allah ya umurce mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida mu faɗi magana mai kyau magana ta gaskiya magana mai amfani sai yace yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wanda yawa Allah ta'a wa rasuluhu da manzon Allah sai yace me faqad faza fawzan azima wannan muhallu shahid dai kenan yiwa Allah da yiwa annabi biyayya shine rabo mai girma shi Allah babu kuskure a maganarsa manzon Allah babu kuskure a cikin abin da ya karantar da mu duk abin da ya koya mana 100% daidai ne a cikin ibada da bautan Allah kuma bin Allah da bin annabi shine rabo wanda yake mai girma ayar da ya ja kuma ta tana bayyana mana sabawa Allah da sabawa manzon Allah yana bata aiki ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a amalakum wannan suratul qital kenan ko ko suratu Muhammad aya ta 33 Allah yace ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya sai yace kar ku kuskura ku bata aikin ku Ibn Kathir mola ke cewa saba wa Allah da manzon sa yana bata aiki gaba daya me bata aiki shine ridda mutun yana barin imanin sa bai sani ba gabaki daya gabaɗaya mutun da ya barin imani bai sani ba don haka wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamuna shine fawzan azima rabo mai girma saba musu kuma bata aiki ne Allah ya kare mu daga bata aiki in Allah ya kai mu gobe zamu tashi akan aya ta 33 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سمو يوا كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم درس ما تنقوا بإن شاء الله ذي تشغبوا بلا حديث